بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم الله هو وأن يمشي نارنا في تنم أيوم نعوم هذا وتر رمضان إجراء دمودة هذا تهيه ودودة أربعين دشيدة ونيزودي ديدا قوما وتر مكوكو ila dia 2025. A gabanin mu fara tafsiri akwai tambayoyi kamar haka. Wannan yana cewa assalamu alaikum, malam Allah ya saka maka da alkhairi duniya da lahira. Amin. Ce mana iyayen mu mata sun kasance suna bin sallah daga masallacin kofar gidanmu. Kuma gashi na je an ce duk wanda zai bi liman sallah to ya kasance yana ganin liman ko yana ganin wanda yake ganin liman. To yaya ya kamata su kasance tun da ba sa ganin ko ɗaya daga cikinsu. Eh, kamar yadda ka ji kuma bayani ya gabata cewa in za ka bi liman sallah to zama kana ganin shi kana bayan shi, idan ba ka ganin shi to kana ganin waɗanda suke ganin shi, da haka har sabu ya tafi ila masha Allah. Wannan haka namarin yake, kamar yadda muka yi bayani a karatun da ya gabata. Shi yasa mace da za ta bi sallah daga cikin gida tana da zafi, ko da ita fito ta zo masallaci ai sallah ta bi liman ai sallah tare da ita ta je gurin da aka ware wa mata, ko kuma ta yi sallah ta ita kadai a gida, shari'a ba ta kallafa mata ta bi liman ba. Da haka in har za su bi sallah kuma suna so su yi tare da liman da su zo masallaci, amma idan da ya zama na sahu yana dan barewa a cikin gidansu to ba da yi idan sun bi daga cikin gida, domin ma'ana za a yi itibari da sahu da ya kawo kamar masallacin su ne wanda za a gina bayan masallacin da maza suke ciki. To wannan babu laifi inda sahu yana kaiwa zuwa gare shi, ta yadda ko da sautin liman zai yanke, sautin waɗanda suke kofar gida zai iya kaiwa gare su a cikin gida. Da haka malamai suka ce idan mace za ta yi sallah ta bi liman to ta zo masallaci, ko ta zo inda aka tanada don mata. Idan kuma ba za ta zo ba to ta sallata ita kare a gida. Wannan nasi ya ba ta dama, ya ba ta umarnin ta yi haka. Duk da akwai malamai kaɗan da suke inganta sallar mamu idan ya bi tsakanin shi da liman, kuma akwai wani abin da ya raba su, baya ganin shi ko baya ganin sahu. Amma wannan magana ba ita ba ce mai ƙarfi, ba ita ba ce tafirin jayi. Duba da dalilai da yawa da suka zo daga ciki, akwai abin da muka ambata na cewa wanda ya sallah bayan sahu azan Allah ya ce ya sake, to ina ga wanda kuma tsakanin shi da liman ma akwai rata, akwai tazara, ba ma ya ganin shi, ba ya ganin wanda yake ganin liman. Da haka wannan shi ne abin da ya dace, za su iya fitowa zuwa masallaci, ko da masallacin ba a ware guri na mata ba, ba sharadi ba ne sai an sanya kyalle ko an sanya wani katako ko wani labule an kare wurin mata. Inda ya zama bayan masallaci ne ko ba sahu ɗaya da maza ba ne, ba laifi da mata sun yi sahu. In an kare ɗin don gudun fitina ɗin ba zai zama laifi ba, amma ba wai sharaki ba ne, ba dole ba ne. Haka idan kuma akwai gurin da aka tanada ɗan mata, to nan ana ɗauka kamar masallacinsu ne, to in sun zo nan dama an tanade shi ne saboda su, ta yadda ko da wuta za ta yanke wani an ɗaga murya za su yi jiwa abin da ake yi, ce suna saman masallaci ko suna bayan masallaci ko wani abin da ya kama da wannan. Allahu a'lam. Sai wannan yana tambaye cewa idan mutum yana azumi ya yi mafarki, ya farka ya gama ni ya fita, to me hukuncin azuminsa saboda haka ya faru da shi? Abin da malamai suke faɗa, wanda ya yi mafarki da Ramadan da rana har ya fitar da maniyyi, ya farka ya ga maniyyi ya fitar, to azumin shi yana nan bai lalace ba, zai yi wanka ne don yin ibada, amma azumi bai lalace ba, tunda hadisi ya zo cewa mai bacci babu alƙalami a kan shi. dan bai aka dauke alƙalami akan bai bacci dan bai san bai yake gudana ba dan haka yayin da kake bacci babu alƙalami akan ka abin da ya gudana a ciki kuma baka da ikon hanawa baka da ikon hanawa wani abu ne da yafi karfin ka dan haka da ka tashi ka gani sai kai wanka azumin ka yana nan azumin ka bai lalace ba kadai malamai suna magana karyewar azumi da fitar mani idan ya zama mutum ne ya fitar da shi da kanshi ta hanyar yin wasa da al'aurarsa istimnahi kenan ko kuma ta hanyar saduwa da mace wanda yana wajabta kafara to nan ne ake magana karyewar azumi amma koda tunani ne wasu suna ganin koda tunani ne mutum yayi kuma a tunanin har ya kai ya fitar da mani wasu malamai na ganin azumi bai karye ba domin Allah baya gama da umma da abinda ta zantar da shi cikin zuciyarta matukar bata aikata ko ta faɗa ba amma dai abinda ya fitar da mutum ya zarce dan yana tunani kada ya zarce ya baiwa kwakwalwar shi dama har ya je ya fitar da mani amma a bacci ka tsayan wannan kai tsaye azumi bai lalace ba sai kai wanka dan yin ibada amma azumin ka yana nan wanda ya ce mahaifinmu ya rasu ya bar mana hannun jari a wani kamfani wanda ya kai kimanin kuɗi miliyan 100 amma mahaifin namu bai taɓa fitar masa da zakka ba saboda shi ma bai san ya kai wannan kuɗin ba ya halatta mu fitar da zakka kafin a raba gado to da farko dai shi sayan hannun jari idan ya zama kamfanin da za a sayi hannun jarin kamfani ne da yake mu'amala ta halal to babu laifi a musulunci idan mutum ya sayi hannun jari mas'ala abin da ya shafi zakkar hannun jari kuma wannan malamai sun tattauna ta akwai bayanai masu nan faɗi wanda ba zai yi mu fayyace su a nan ba kai ma mai tambaya kuma akwai tambayoyin da sai an tambaye ka ka ba da amsa sannan a iya ba ka amsa a kan matsala ɗin ke sa ina ba mai tambaya shawara da ya samu malami wanda za su yi gada-gada shi ya bai bayani shi kuma ya ba shi amsa amma dai a dunkule abin da malamai suke cewa hannun jari aƙalla suna kasa shi a dunkule kashi biyu akwai hannun jarin da mutum zai saya kuma ya sayar da shi ya cire ba saya yake yana sayarwa da haka da ya saya ya ga yayi sama zai sayar sai wani kuma ya sayar to wannan zai zama kamar kayan kasuwanci ne yake juyawa da haka wannan in lokacin zakai zai lissafa da hannun jarin da yake da shi da ribar da ke hannunsa gaba ɗaya fita masa da zakka dan wannan abin da yake sai yana sayarwa ya zama kamar kayan hannu kamar kayan kasuwanci ne daidai yake da wanda ya bude shago yake suyo kaya yake sayarwa ko kage tashi ba da zakka zai lissafa kuɗin da ke hannunsa da kuma kayan da yake shago sai ya hada abin da lissafi ya bayar ya kasa 40 ya bada kaso ɗaya to haka wanda yake sayan hannun jarin da yake yana sayarwa akwai kuma hannun jari tabbatacce wanda mutum ya saye shi ne amma ribar yake so ya je ya sa hannun jarin shi a kamfanin da yake yin taki misali ko kamfanin da yake fitar da kayan abin sha to shi nan ba sai da hannun jarin zai ba ya bar hannun jarin ne amma zai riga karɓar ribar da ake samu to wannan ya tashi fitar da zakka ribar da ya karɓa in shekara ta kewayo a kai misali yanzu ya je ya sanya hannun jarin shi a cikin kamfanin taki ya sanya misali miliyan 100 da shekara ta kewayo aka yi lissafi sai ya samu riba ta miliyan 30 misali ko miliyan 20 aka same wannan riba a cikin akawun ɗinki kun ga miliyan 100 shi na hannun jari yana nan ga kuma ribar yanzu ne ya samu to ita ribar ita zai fitar da zakka shi wancan hannun jarin ya zama kamar motar haya ce ko gidan haya da mutum ya gina mutumin da ya gina gidan haya yana karɓar kuɗin haya to yake da motar haya ana mai haya ko babur to babu zakka akan wannan abin sai dai kan kuɗin da abin zai kawo dan haka wannan ribar da za a sanya mai ta miliyan 30 in ta shekara to ita zai fitar da zakka haka zai dinga yi duk shekara abinda aka sanya mai din shi zai dinga fitar da zakka domin wancan din ya zama kamar wani abu ne da ya kafe shi yake ga kuɗi shi kuma ba zakka akai sabanin na farko shi hannun jarin ake sayarwa a samu riba wannan kuma hannun jarin da aka sanya a kafe yake ana ba da riban ne to sai dinga sai fitarwa da riban zakka kamar da bana mai suka bada in shekara ta kewayo in an sa mai riba shekara ta kewayo to zai fitar mata da zakka idan kuma kamfanin yana yi ya sa hannun jarin shi a cikin kamfanin amma kamfanin din shekara yakan lissafa duka abin da yake da shi da hannun jarin mutane da mai bada zakka to wannan malamai suka ce ba sai ya fitar ba to wannan a takaice kenan kaga kenan yanzu hannun jarin da yake tambaya wani iri ne mahaifinku ya sayi hannun jari ne irin wanda siya a sayar ko kuma ya sanya hannun jari ne a wani guri kuma ana ta bashi riba har ta kai wannan adadin. Idan riba ake bayarwa har ta kai wannan adadin, to kaga riba za ku fitar wadda zakka, musamman zakka ta wajaba a kan shi bai yi ba. Idan zakka ta wajaba a dukiyar mutum bai yi ba, ko ya lissafa zai yi mutu bai yi ba, ko kuma yana dan jira kaɗan ya yi amma ta wajaba, to wannan kafin a raba gado za a fitar da wannan haƙƙi. Haƙƙi ne na mabukata, kuma umarni ne na Allah madaukakin sarki. Amma dama in bata wajaba a kai ba, to kaga ba magana a fidda zakka. Ba magana a fidda zakka sai kuran a raba dukiya kuma yanzu ta zama gada, ko kuma ya riga ya fitar, to kaga kuma shi ma a nan ba magana su fitar da zakka tun da ya riga ya fitar. Amma kaddara yana yin zakka cikin watan Ramadan, sai watan Ramadan ya shigo yana kokarin ya fidda zakkar bai fitar ba sai Allah ya mai rasuwa. Amma ku da kuke magadan shi kun san cewa wannan wata yake ba da zakka. Zakkar duke shi lokaci, kuma lokaci ya yi gashi bai kai gari ba ya mutu. To sai ku fitar masa da zakka kafin a raba. Tunda haƙƙin ya riga ya rataya a kai. Ya riga ya rataya a kai sai a fitar da zakka kafin a raba. Shi dama mamaci in ya bar duniya kafin a raba dukiyarsa akwai su haƙoƙi da ake bincika. Sai an ga babu su a cikin dukiya ake raba, daga ciki akwai abin da ya shafi haƙƙin Allah ko kuma jingina, ya ba da wata dukiyar shi jingina ko shi ya jingini wani abu, duk sai an warware wannan, ko bashi ko wasiya, duk sai an warware waɗannan abubuwa, sannan a zo kan abin da ya shafi gado sai a raba gado bayan an fitar da waɗancan abubuwa da. Da haka mai tambaya yana iya duba kamar yadda ya faɗa wani irin hannun jari ne, duk da zahirin tambayar shi yana nan hannun jari ne da ake ba da riba, kamar an sanya hannun jari ne a wani kamfani ana ba da riba, in haka ne sai a fitar masa da zakka gwargwadon yadda ake ganin lokacin fitar da zakkan ya yi kuma bai fitar ba, don a sauke masa wannan nauyi. In kuma mutum da gangan yake fitar da zakka yana da dukiya amma baya zakka, baya yi, yana da ita, wannan ya mutu kuma ba ruwan magada da wannan laifin yana nan a kan shi a wajen Allah madaukakin sarki, tunda da gangan yake fitarwa baya baruwa ba za a ce su kuma yanzu za su yi masa ba. Wallahu a'lam. Har yanzu muna cikin suratul Saffat. A jiya mun fara karanta abin da ya shafi hira da tattaunawa ta ƴan aljanna, yadda ɗaya daga cikinsu ya tuno cewa yana da aboki a duniya wanda yake kokarin ya ana shi imani da ranar sakamako, wanda shi kuma Allah ya taimake shi bai karɓi wannan kira ba har ya mutu da imani, gashi ya shiga aljanna. To muna karanta wannan abin da yake gudana tsakaninsu na tattaunawa. Za mu koma kan aya ta 50 saboda karatun ya tafi gaba ɗaya. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين. يقول أئنك لمن المصدقين. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ.
نعم. الله ما دوكين سركي يشي فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. سي ساشن سوء يفسكن كساشي معناه يعني الجنة يتساءلون سنة تنبير جونة سنة ينهير لجونة. قال قائل منهم سي وندد تكنسي يشي inni kana ne qarin, hakika ni ina da aboki wanda yake tare da ni. Yaqulu yana cewa a innaka la minal musaddiqin, yanzu kai kana cikin waɗanda suka gaskata cewa a idza mitna, idan mun mutu, wa kunna turaban, muka zama turbaya, wa izaman, muka zama kasusuwa, a inna la mab'ud, a inna la madinun, mu yanzu za a saka mana, za a tashe mu a yi sakamako, kai yanzu kana cikin masu wannan imani. Anan Allah madaukakin sarki yana ba mu labari dangane da ƴan aljanna, sashin su ya kalli sashi, ma'ana suna kallon juna kamar yadda muka karanta a ayoyin da suka gabata. Ala sururin mutaqabilin, suna kan gadaddaji gadaje kuma suna kallon junan su, ba wani wanda ya ba wani baya, wanda yake nuna yalwa aljanna din da kuma jin daɗi da ni'ima. Da haka suna hira da juna. Qala qa'ilun minhum, sai wani daga cikin su mai magana daga cikin su yace mana daga cikin yan aljanna sai ya tambaya ko yace wa sauran abokan shi yan aljanna inni kana li qarin ni ina da aboki a nan duniya qarin kamar da muka ambata jiya wasu malaman tafsiri sun fassara shi da shedan wanda hadisi ya nuna kowa yana da qarin a tare da shi kowa yana da shedan tare da shi kuma shi yake iza shi wani sa'in ya abinda ba daidai ba to amma da taimakon Allah da yawan fadaka da jin wa'azi mutum yake gujewa irin abin da shedan yake raya masa yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni Allah ya taimake ni nawa baya umarta ta sai da alkhairi ta riwaya kuma manzo Allah yace na kubuta mana baya iya ingi zaman nan Allah ya abinda ba daidai ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kare shi ma'asumi ne Allah ya kare shi daga fadawa cikin kaba'ir manya-manyan zunubai manzon Allah baya yi wanda mai sun tattauna abin da ya shafi kanana wasu sun ce manzon annabawa da manzanni ba sa yin kanana ba sa yin manya duka wasu malamai kuma sun ce an kare su daga manya kuma in sun yi wani abin da ma ba daidai ba Allah baya bari yakan tinatar da su su gyara wannan wata matsala ce da malamai sun tattauna ta ba mahallin mu shiga cikin ta bane amma a dunkule manzon Allah Allah ya kare shi manzo Allah baya fadar wani abu wanda ba addini ba kuma yace addini ne Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha duk abinda manzo Allah zai ce ayi na ibada ko a bari na abinda Allah ya haramta to gaskiya manzo Allah ya fada ko sawa'u manzo Allah ya yayi fushi ne ko yana cikin fara'a da jin dadi da nishadi bana manzo Allah kowane yanayi baya fada abinda ba gaskiya ba hatta raha da dan adam yake yin raha wani sai mutun ya tsokani wani ko yaro ko babba ko kaza to manzo Allah yakan yi raha amma baya yin fada wani abin da ba gaskiya ba zai fada gaskiya ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai fada abin da ba gaskiya ba yayin da yake yin raha kamar yadda ya zo a cikin hadisi suna bada misali irin da yake wata tsohuwa cewa ba za ta shiga aljanna ba ko tsoho ba zai shiga aljanna raha ne sai hankalinta ya tashi ita garke yanzu ta tsufa kuma an ce tsoho ba zai shiga aljanna ba da haka hankalin ta tashi amma daga baya manzo Allah yake bayyana mata abinda ake nufi wanda ya tsufa ba zai shiga aljanna yana tsoho ba Allah ya ce inna ansha'na hunna insha'a waja'alnahunna abkara za a mai da su yan mata za a mai da su kyawawa matasa da haka ba da zai shiga aljanna mutum ya mutu yana da shekara 70 yana da shekara 80 wani yana da 90 kuma zai shiga aljanna a wannan shekarun ai ba zai ji daɗin aljanna ba da haka za a dawo mai da rayuwarsa ne yana matashi yana da ƙananan shekaru kuma dama babu tsufa a cikin aljanna kun ga raha manzon Allah ya amma abin da ya faɗa gaskiya ne haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wani daga cikin sahabbai raha lokacin da manzon Allah yake cewa wa zai fi wannan bawa da man yashtari hadzal abd wa zai fi wannan bawa da kaga bawa da yake faɗa bawa ne yana nufin bawan Allah kalmar bawa tana yi ɗaukan bawa da bauta irin wanda muka sani a ce wani bawan wani ne ma'ana yana masa bauta tana iya kuma ɗaukan bawan Allah ma'ana mutum na ƙware mai nagarta kamar yadda je mu kai bayani to da manzo Allah ya kira shi da bawa man yashtari hadzal abd wa zai fi wannan bawa to ba yana nufin bawa irin na bauta ba yana nufin bawan Allah har shi mutum yake cewa har shi mutum yake cewa ya rasulullah in sai da ni zai ai bazan yi wani abin kirki ba ma'ana yana ganin shi ba kyakkyawa bane shi ba kaza bane ai ma'ana in sai da shi zai ba zai kawo ta dukiya mai yawa ba manzo Allah ya ce ai kai a wajen Allah mutum ne mai kima mai daraja to wannan misali ne na irin raha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kare shi baya isar da wani abin da ba gaskiya ba duk abin da manzo Allah zai isar gaskiya ne kuma addini ne in dai manzo Allah ya faɗa ce ai yace Allah ya ce Allah ya ce ai Allah ya ce a bari Allah ya yi umarni da kaza to abinda manzo Allah ya faɗa gaskiya ne matukar ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma kuma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya zama akwai ƙarin tare da shi idan shi ya yi abinda ba daidai ba malamai suka ce hatta wali an ce wali shine wanda yake da kusanci ga Allah madaukakin sarki gurgurdan imanin mutum gurgurdan walittakarsa duk wani wanda yake musulmi mu'mini to wali ne na Allah amma wani yafi wani wani ya fi wani saboda wani ya fi kusanci ga Allah fiye da wani yanzu in kana maganar sahabbai kaga ba za ka yi magana ko ba in kana magana kuma a sahabbai kana magana irin su Abubakar as-Siddiq ba za ka yi magana sauran sahabbai ba hadisai da nasoshi sun nuna darajar shi da falalar shi tana gaba da sauran sahabbai to kaga dukan su waliyai ne amma to wali yana iya yin abin da yake na kuskure yana iya yin zunubi amma Allah yana taimakon sa na tuba da haka wali ba masumi bane an ce wani wali ba ana nufin baya zunubi ba zai iya yin zunubi amma kuma yana tuba kamar yadda Allah ya gaya mana wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah yana gaya mana bayin Allah mu'mine wanda Allah ya tanada aljanna dan su sune wanda in sun aikata laifi fahisha abinda munin shi ya fito a fili sun yi wani abinda yake mummuna abine zakarullaha sai ta ambaci Allah haka Allah bai kore cewa ba za su yi amma in sun yi sana tuba su koma zuwa ga Allah innal ladina taqaw idza masahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru da haka za su koma zuwa ga Allah su tuba zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ayyi gafar dhunubai in ba Allah ba babu mai gafar dhunubai sai Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu ba sa zancewa kan abin da suka aikata da haka wali ba masubi bane to anan wasu fassara qarin da cewa wannan shedan da yake tare da kowa to amma tafsiri na farko yafi inganci qarin anan ana nufin aboki ma'ana wanda yake zaune tare da shi wanda suke guri daya to yana tare da irin wannan qarin din kuma zahirin aya ta nuna shi wannan qarin din bai yi ma imani da tashin alkiyama bai da cewa za a tashi alkiyama ba dan haka yake cewa dan uwan shi mu'mini ya kula yana cewa innaka laminal musaddiqin kai yanzu kana cikin masu gaskatawa kai ka gaskata da cewa in an mutu za a tashi sannan an mutu akwai hisabi sannan an mutu akwai sakamako kai yanzu kana cikin wanda suka gaskata a idza mitna yanzu idan mun mutu wa kunna turaban muka zama turbaya wa izaman muka zama kasusuwa a inna la madinun yanzu mu za a saka mana kan abin da muka aikata ana yana nuna wa abokin cewa shi ka shakka yake kuma shi ma ya kamata ya shakka din kada ya yadda da wannan dan iya yadda da wannan kamar yana ganin yayi abinda ba zai yi ba yadda za a yi mutum ya mutu ya zama turbaya ya zama kasusuwa a tashi shi da haka yana ganin cewa ya zai yadda da wannan shine abinda abokin nashi yake gaya masa a lokacin suna duniya to sai ya tuna wannan sai yake gaya wa ɗan aljanna gani ga wani wanda muke zaune tare da shi ga abinda yake gaya da haka daga nan sai ya ce musu mai ƙara
qala hal antum muttali'un fattala'a fara'ahu fi sama'il jahim qala tallahi in kitta latuhdin wa laula ni'matu rabbi lakuntu minal
na'am qala sai shi wannan mu'mini da yake gaya wa ƴan aljanna labarin sa na duniya sai yace hal antum muttali'un shin ku za ku tashi ku leka ne za ku leka ne za mu leka mu ga za mu gano shi ko ba za mu gano shi ba fattala'a sai shi ya leka fara'ahu sai ya gani fi sawa'il jahim a can tsakiyar wutar jahim qala sai yace tallahi na rantsi da Allah in kitta la turdin haqiqa ka kusa ka halakar da ni walaula ni'matu rabbi ba dan ni'mar ubangiji na ba la kuntu minal muhdarin da ni ma na zama cikin wadanda za a tattara a cikin wuta bayan ya ba su labarin irin yadda wannan aboki yake kokari ya kawar da shi daga yin imani da tashi kar ku manta fa nan yanzu har alkiyama ta tashi har sun shiga aljanna sun ga sakamakon yake bada labari da aka kada sai ce hal antum muttali'un ko za ku leka yace wa abokan sa yan aljanna ko za ku tashi mu leka wasu malaman tafsiri suka ce lekawa ne daga saman aljanna zuwa ƙasa inda wuta take akwai safilina shine yake magana cewa ko za su leka wannan waje wasu kuma suka ce a'a tafiya ne ma ma'ana na aje a bincika a ga inda yake amma zahiri ya nuna lekawa ne da hange ko za su hanga su gani to anan ayoyin alqur'ani ba su gaya mana cewa sun tashi sun leka tare da shi ba ko ba su leka tare da shi ba duk ayoyin ba a gaya mana ba sun yadda za su leka sun ce na'am za mu leka ko ba su yadda ba anan a uslubi a yadda kissar ta zo babu bayanin cewa za su leka to wannan malamai suka ce an fashe haka ne dan me saboda ba bukatar sai an gaya maka zahiri yana gode cewa sun yadda za su duba din tunda hira ake ana tattaunawa ba wai wani abu ne da ake jayayya ayi ko kada ayi a hira ce tattaunawa dan haka kamar zahiri sun leka shi ma ya leka amma sai aka mana leka wa tashi fattala domin tashin ce za a gina bayani akan ta fattala sai ya leka shi fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya danshi a can cikin tsakiyar wutar jahim ana shi wannan wanda yake musun tashi alkiyama yake musun sakamako gashi sakamakon ya tashi kuma ga abin da ya samu da ya ganshi yaga irin yanayin da yake ciki sai ya gode wa Allah qala sai ce tallahi na rantsi da Allah suka ce yawanci rantsuwar da ta zo da ta domin ta da ba da wawu su ne hurufun qasam huruban da ake rantsuwa da su ko ka ce wallahi ko ka ce billahi ko ka ce tallahi suka ce tallahi galiban in an yi rantsuwa da ita to wani abu ne yake zuwa mai ban mamaki mai jan hankali tallahi na rantsi da Allah in kitta la turdin ka ku saka halakar da ka ku saka jefa ni cikin halaka cewa in kitta ka ku sata wannan ya nuna bai jefa shi ba dan gashi ma yanzu a cikin aljanna amma dai ya kusa ya jefa cikin halaka walau da ni'matu rabbi sai ya maida abin zuwa ga Allah ba dan ni'imar ubangiji na ba da yayi mun ta musulunci ta imani ta tsayawa kan gaskiya la kuntu minal mughdarin da na zama cikin waɗanda za a halatto da su za a tattara su cikin wutar jahannama amma ni'ima ta Allah mai daukakin sarki da yayi mun anan yana nufin ni'ima ke bantacciya domin ni'ima akwai gamammiyar ni'ima wanda kafiri da musulmi duk suna cikin ta yanzu kamar ni'imar a iska da muke shaka yanzu aga wanda musulmi da wanda ba musulmi ba duk tana kada yana shaka ni'imar ruwan sama da Allah zai idan aka yi ruwan sama a gari kowa yana amfanuwa da wannan ni'ima din amma ni'ima ke mantacciya ita ce ni'ima ta musulunci ita ce ni'ima ta musulunci wannan ba kowa yake da wannan ni'imar ba sai wanda yake musulmi wanda ba musulmi mai samu wannan ni'ima ba akwai kuma ni'ima ke mantacciya mafi ke banta ita ce ni'imar annabta annabta ma da manzanci ni'ima ne Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun dangane da ni'imar da Allah ya mata annabta ya rasulullah kai ba wanda bai da hankali bane kaga aka kira annabta da ni'ima to anan yana nufin ni'ima ta musulunci yake cewa ba dan ni'imar da Allah ya mun ba sai mai da abin kuma zuwa ga ubangiji ya amfani da lafazin rabb kuma kamar yadda muka ambata yana nufin mahalicci mai renan abu da kula da shi ana ba dan ni'imar da Allah wanda ya halicce ni ya bani ci ya bani sha ya azurta ni yayi min ni'imomi ba la kuntu minal muhdarin da na zama cikin waɗanda za a halatto da su cikin wannan wuta a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta akwai fa'idoji da zamu samu daga ciki fadin Allah fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaaluna sashin su ya kalli sashi wannan yana nuna ladabin magana shine ai ana kallon wanda ake wa magana kamar yadda muka ambata jiya ba daidai bane juya mutum baya yayin da ake mai magana adamu ne na cewa akwai kaskantawa da rashin girmamawa a ciki sai ya zama an fuskanci juna kisa ko sallama ce akan so ka fuskanci mutum kai mai sallama kada ka ki fuskanta ce sai dai inda wani uzuri wanda shari'a ta yarda da shi to kaga wannan babu laifi dan mutum bai fuskanta ba amma al'asli shine ka fuskance shi wanda za ka yi wa magana haka ƴan aljanna suka yi wa junansu kuma wannan kamar yadda muka ambata je yana nuna cewa suna da aminci da jin daɗi da junansu sai yadda suke fuskantar juna suke tattaunawa a tsakaninsu sannan yana cikin abin da za mu fa'idantu da shi a cikin wannan ayoyi shine yana daga cikin farin cikin ƴan aljanna da ni'imar da suke ciki shine suna yin hira a tsakaninsu dangane da abin da ya gudana a duniya ga wannan abin da yake taya musu abin da ya gudana a duniya jiya mun ambata cewa ƴan aljanna za su iya tana waɗannan abubuwa da suka gudana a duniya kuma su tattauna a cikinsu sannan daga cikin abin da za mu fa'idantu a cikin waɗannan ayoyi suna gwada mana halaccin tattaunawa kan ni'imar da Allah ya yi mutum kun ga yace walau da ni'matu rabbi domin wannan cikin aljannar da ya shiga da tattaunawa da suke duk ni'ima ce da Allah ya masa ke tattaunawa a kai to babu ne bai mutum ya ambaci ni'imar da Allah ya yi masa musamman dan ya gode wannan ni'ima ba dan alfakari ba yace ya Allah madaukakin sarki ka azurta ni ka bani lafiya, ka bani abinci, ka bani iyali, ka bani kwanciyar hankali, kaga yana ambaton ni'imar da Allah ya mai ce, to Allah na gode maka kan wannan ni'ima din ya halatta. Ko kuma yayin da aka yi musun wannan ni'imar, kuma ni'ima ce da ya wajaba ko ya kamata a tunata, shi kuma ba zai faɗa dan alfahari bane, zai faɗa waɗanda zai faɗawa ne dan tunatarwa, kamar da ya faru ga sayyidina Usman, Allah ya ƙara yarda a gare shi lokacin da waɗannan khawarijawa suka taru za su kashe shi a garin Madina yana khalifa, suka hana shi fitowa sallah, suka hana shi yin komai, suka tsare shi a cikin gida, suka zagaye gida din. Sahabbai sun yi kokarin su fito don su yaƙe su, sayyidina Usman ya ce a kyale su, ya zama ma suka rike masallacin Madina su suke yin sallah a ciki. Ɗaya daga cikin su ne ma yake limanci, yake jan mutane sallah. Shi ne da ya leko da abin ya tura, aka yanke mai ruwa, aka yanke kaza, aka hana komai, ya leko yake cewa ina haɗa ku da Allah, ba ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa wa zai sai bi rijiyar ruma ya zama ya sanya gogan shi kamar da kowane musulmi zai sanya yana da aljanna, ba ni ne na sai ta ba. Yana tana musu irin ayyukan sa na alkhairi, su tana ba shi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya samu yarda daga annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yanzu kike waye za su kashe shi. To yana tana musu wannan ni'ima, ba yana faɗa bane ta babin alfakhar, yana faɗa ne babin tana musu. Suka ce eh mun san kai ne, ce ba ni ne wanda manzo Allah ya ce duk wanda ya shirye mai zuwa yaki shi ma yayin yaki bai yana da aljanna, lokacin da za a je ghazwat tabuka jaishul usra yace ni kuma na bada gudunmuwa da yawa, ya faɗa musu irin wannan ayyuka, duk suka ce shi ne ba sa ja a kai, amma dai su ba su yarda da shi ba. To mahallin shahid yana ambato wani abu na alkhairi da ya yi a tare da shi, to wannan ba laifi. Amma mutum ya dinga faɗan ni'ima dan alfakari da nuna isa, to shari'a ta hana mutum ya dinga alfakari da nuna isa. Inna Allaha awha ilayya an tawadau, haka manzon Allah ya ce, Allah ya yi min wahayi ku yi kankan da kai, hatta la yafkhara ba'dukum ala ba'd, hakka da sashen ku ya dinga alfakari akan sashi, wala yabghi ba'dukum ala ba'd, kada sashen ku ya zalunci sashi. Ma'ana ana son mutum ya zama mai tawadu, mai kankan da kai, sai ya zama na mai godiya ga Allah madaukakin sarki. Da haka anan wannan mutum da yake cikin aljanna yana labarin ni'imar da Allah ya mai ta shiriya, har ma da yana da wani aboki da yake ya halaka shi, amma Allah ya masa ni'ima ya zama yana cikin shiriya. Sannan a cikin waɗannan ayoyi zamu fahimci halaccin tattaunawa akan wani mai kira zuwa gabata, baya cikin babin giba, musamman in ambaton shi din akwai maslaha ta shari'a. Yanzu yadda muke karatu sai ya zama ga wani ya ɗauko bata yana batar da mutane, kuma abin ya shahara yana kira zuwa gabatan nan, to babu laifi idan mun zo nan mun ce wani da yake cewa kaza da kaza da kaza ba daidai bane, aikin da yake ba daidai bane, ba shi ne mu tattauna akan abubuwan da yake yi da kiran shi da batan shi, wannan ba zai zama giba muke akan shi ba. Domin me? Domin muna faɗa ne saboda a guji wannan abin da yake na giba ɗin. Da wannan ne malaman hadisi suka samu halaccin yin magana kan mutumin da yake maƙaryaci dangane da riwayar hadisi. Mutum ne yana ƙarya amma yana riwayar hadisi, sai malaman hadisi suka ce to ya halatta a gaya mutane wane maƙaryaci ne, saboda riwayar shi kada a karɓa tunda yana yin ƙarya. Da haka ba a da aminci da shi ko zai faɗi abin da yake na gaskiya, kuma zai iya wa manzon Allah ƙarya ne. Da haka suka ce wannan ba babin giba ba ne. Sannan a cikin waɗannan ayoyi za mu fahimci cewa kullum ma'abuta ɓata, masu kira zuwa ga ɓata, suna zuwa ne da shubha. Ku duba wannan mutum me yake cewa a innaka laminal musaddiqin, kai yanzu ka gaggata cewa a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna la madinun, kai yanzu ka gaggata cewa an muka mutu, kaga yayi magana mutuwa, muka zama ƙasa, muka zama ƙasusuwa, yanzu za a taka mara, za a bamu wani sakamako, ta ya za a bamu sakamako? Kun ga ya kawo shi buhari kenan, shi buhari da ya kawo cewa an zama ƙasa, an zama ƙasusuwa. To haka ma'abota ya ɓata suke, kullum ma'abota ɓata ba sa iya ɓatar da mutane sai ta hanyar shubha, da jefa wa mutane shakka cikin abin da yake babu shakka a kai, da jefa wa mutane ɓata cikin abin da yake na gaskiya ne, to ta nan hanyoyin suke bi sai su ɓatar da mutane. Kisa za ka hatta waɗannan masu da'awar Qur'ani zalla, ai za ka kullum abin da suke yi nuna cewa su ai littafin Allah suka ne. Mu da muke cewa a hada alqur'ani da sunna sai su dinga cewa mutane mun ce qur'ani bai isa ba, sai su ga mutane cewa ai suna cewa qur'ani bai isa ba sai mun hada da wani abu. Me da awu sunna kuma ba cewa yake qur'ani bai isa ba, cewa yake alqur'ani da sunna hada suke. Manzo Allah da aka baiwa alqur'ani shi yazo da sunna, sunna kuma bayani ne na alqur'ani. Da haka in kaga wani abu ba gane ba, to kai ne baka gane ba, ko kuma ya zama dama bai inganta ba. Amma ba ana nufin cewa alqur'ani bai isa ba, ana nufin a'a alqur'ani da sunna hada suke, suna tafiya tare. Domin me haka Allah ya ta magana, aiwa Allah da, aiwa manzon Allah da, aiwa Allah da, aiwa manzon Allah da, haka Allah ya ta hada su sama da wuri 80 da wani abu. Allah yake magana ayi biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, ayi biyayya ga Allah madaukakin sarki. In za ka yi biyayya ga Allah shine karanta littafin Allah ka ji abinda Allah ya ce. In za ka yi biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shine ka ji maganganunsa da ayyukansa, ka kwaikwaye shi cikin waɗannan abubuwa din, ka ji abinda ya ce. To ku yanzu kun zo kun ce a Qur'ani kadai, to ina maganganun manzon Allah da? Haka Allah ba zai ci shi wa manzon Allah biyayya ba, alhali kuma babu abinda za mu bi din. Dole ne akwai abinda za mu bi, shine sunna, shine maganganun Annabi, shine ayyukan Annabi. Me ya masa biyayya? Shine mu ba abinda ya faɗa a ciki, mu ba abinda ya hana, mu hannu, mu ba abinda ya ce a yi mu aikata, shi ne ma'anar mu masana, kuma shi ne abinda Allah ya umarce mu da shi a wuri. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi, sai ce wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kun ga Allah ya ce ku amsa wa Allah, ku amsa manzon Allah, amma sai Allah ya ce idza da'akum, sai ka zabiri na dai bai ce idza da'ayakum ba, idan sun kira ku su biyin, duk da an ce istajibu lillahi wa lirrasuli, amma sai aka ce idza da'akum, saboda mai abinda manzon Allah zai kira akai shine abinda Allah ya umarni da shi. Da haka ba wani abu ne manzon Allah zai zo da shi sabanin abinda Allah yake so. To amma mu yanzu da muka zo daga baya, ina ne zamu bi wannan abu? Shine mu sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ku mai da shi zuwa ga Allah, ga manzon Allah. Mai da shi zuwa ga Allah shine mai da shi zuwa ga littafin Allah. Mu duba alqur'ani mai Allah ya ce shine farudduhu ila Allah. To ila rasuli kuma ba, shine mu duba sunna mai manzon Allah ya faɗa. To da haka in sun tashi su kawo shi ba, haka nan yanzu kamar irin abinda za ka yanzu sun fito da shi, ko kwanan nan ko jiya na ga wani yana ta ma'ana irin waɗannan maganganu waɗanda zahirin su halaka ne, yana magana da sunan ilimi amma halaka ne, cewa hadisan manzon Allah zato ne, cai dukkan hadisan manzon Allah zato ne. To idan aka ce ma hadisai zato ne, me ake dora ka kai, me natija? Muke zo ce duk hadisan nan da muke karanta na manzon Allah zato ne, wace natija za mu fita da, wani result za mu fita da shi daga wannan magana? Ma'ana mu bari, dan bai kamata mu dau zato muna yi ba. To kaga yana faɗa da sunan ilimi, alhali inda ilimi yayi daban, inda yayi daban. A ilimin ma shi mai wannan magana, wallahi ba za ka bashi shafi ɗaya na Larabci ya karanta ma daidai ba. Wallahi ina yin rantsuwa wannan dan na bibiya. Amma shi yanzu yake cewa wai abinda yake faɗa haka yake, duk hadisan manzon Allah zato ne, magana ce malamai suke yi, bai fahimce ta ba, bai fahimce ta ba maganar. Ma'ana cewa akwai zanniyyul dilala, akwai zanniyyul subut, akwai qat'iyyul subut, magana ce ta ilimi. Ba malamai na nufin zato irin wannan da Bahaushe yake daukan zato ba, suna magana az-zannur rajih, cewa a shari'ar musulunci idan abu 70 cikin 100 haka yake, to ana iya aiki da shi. Shine in sun ce zato wannan suke ne bi. Hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni mutun ne, manzon Allah ya ce ni mutun ne, sashin ku yana kamo karar sashi, yace amma kila daya ya fi daya iya faɗan hujja, sai in mai hukunci da abinda naji da abinda ya bayyana gare ni, inji manzon Allah. Mutum biyu za su kawo kara, ɗaya ce ya Rasulullah yi min kaza, ɗaya ma ce ya Rasulullah shi yi min kaza. Manzo Allah ya ce to ni mutum zan bi abinda ya bayyana gare ni. Sai manzo Allah ya ce duk wanda na yanka masa wani haƙƙi na ɗan uwan shi ba da haƙƙi ba, ma'ana a hukuncin da manzo Allah ya ba abinda ya bayyana gare shi, sai ya zamana kuma wanda aka ba abin ba shine mai abin ba, manzo Allah ya ce to ya sani wuta ya ci. Da wannan ne malamai suke cewa hukuncin alƙali akan wani abu ce naka ne kuma ba naka bane, to wannan baya halatta maka shi a gurin Allah. Domin shi alƙali hukunci da zahiri ne, ka dau kayan mutum amma ka bi shi ya surutu, ko kana da kuɗi ka dau lauya, lauya ya shiga ya juya magana ya markwada an ce naka ne, to karka dauka wai har a gurin Allah naka ne, a gurin Allah yana nan ba naka bane. Shi kuma abinda alƙali yake in yayi iya bisa hujjojin da suka bayyana gare shi Allah ba zai gama shi ba. To anan suka ce ai manzo Allah ya nuna mana ana aiki da zahiri, ana aiki da zahiri, dan gashi manzo Allah ya ce zai yi aiki da zahiri, amma kai da aka ba hukuncin in ka san ba naka bane karkace, karkace dan wannan ka ci kaci wuta. So manzo Allah ya nuna yana aiki da zahiri. Sannan duka ma in ka kalle shaida musulunci da ake gina shaida, aka ce adali zai ba da shaida, ai kana gane adali ne bisa abin da ya bayyana gare ka cewa ka ganshi yana gudun manya-manyan zunubai, baya sata, baya shan giya, baya zina, baya lalata, yana yin sallah, yana kusantar Allah madaukakin sarki da ayyuka na alkhairi, sai ka ce wani adali ne abin da ya bayyana gare ka. Amma ai zai yiwa ba adalin ba ne, amma in kai karɓi shaidarsa Allah ba zai ce dan me ka karɓa ba. To irin wannan zannadin malamai suke magana, ba wai suna maganar zato irin wanda ba wuce zai ce abba gaskiya bane kurin jita-jita ne, ba shi ake nufi. To amma an zo ana sa mutane shakka kan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma abin takeici shi ne wannan magana yana ta kuri cewa shi shekara ma biye da 20 yana karantar da alfiyar Iraki. Kuma in ka duba alfiyar Iraki din sai ga gaba ɗaya abinda alfiyar ta ma faɗa daban shi abinda yake faɗa daban. Imamul Iraki ne yazo cikin alfiyar shi, da yazo kan hadisan sahihai ne Bukhari da Muslim, abinda ya fara gabatarwa a baitin waƙar shi ne ka yanke kai tsaye ƙini da abinda Bukhari da Muslim suka rawaito. Ya ce ka yanke a kai, ma'ana su a gurin malamai in ma ana magana cewa ga wani magana zanne, wani yaƙini ne, wani ƙat'i ne, amma banda hadisan Bukhari da Muslim su an riga ana ganin cewa yankakku ne, an yadda da su dan ne saboda al'umma ta karɓi shi ta musu bil kabul. Da haka wani yazo ya ce ga wani hadisul ahad a Bukhari, da haka hadisul ahad ne ba za mu yi aiki da shi ba a babin aqida, a'a malamai suka ce Bukhari da Muslim al'umma sun karɓi littafin gaba daya, karɓar da al'umma suke wa littafin ya sa koda hadisul ahad ne a cikin Bukhari da Muslim ka karɓa ka tafi akan matsayin qad'u, kamar da Imam Suyuti yake faɗa ce walaysa sharqan adabin wa man sharat riwayata ithnain fa sa'idan ghalat, yace ba sharadi bane hadisi sai mutum biyu sun rawaito zuwa abin da ya sama. Duk wanda yace sharadi ba za a karba hadisi ba sai mutum biyu sun rawaito zuwa sama, to yayi kuskure, yayi kuskure. Ya kawo maganganun malamai cewa za a yanke ko ba za a yanke bai ce wal qad'u zu taswibi, yankewar akan abin da ya shafi Bukhari da Muslim shine abin da yake daidai. To yana da awar kuma ya karanta alfiya Iraki. To da dai shirme da maganganu na jahilci, amma mafi munin magana ka ce wai hadisan manzo Allah din zato ne, wannan magana ce mai muni kuma tana kama hannun mutane zuwa ga halaka. Daga cikin irin shirman da ya cewa wai sanadi ma wai wannan sanadi wai daga baya aka gido da faɗa hadisi ake ba sanadi, ya ma jahilci mai sanadi. Sanadi ba shine ka faɗi wanda ya gaya ma magana ba, shine silsilatul rijal al-musila ila al-matan, waɗannan jerin gwanon mazajen da za su kai kan mutane a zamanin sahabbai yayin da suke faɗar hadisi. Ai sahabi ba wani tsakanin shi da Annabi, zai ce manzo Allah ya ce mu, ko ya ce sahabi ya gaya ba, shine sanadin. Kuma suna ambato wani sahabi zai ce wani ya gaya ma, in ba su ambata ba kuma suna karɓa saboda me sun san ba sa yin ƙarya, ba wanda zai ce manzo Allah ya ce mu alhali bai faɗa ba. Da suka zo suna koyawa almajiran suna gaya musu da sanadi, su ce na ji manzon Allah ya ce haka, suke goya almajiransu. Su ma almajiran da suka zo za su koyar da na bayansu sai su ce wane ya gaya mai, shi kuma ya ji daga sahabi, wane shi kuma ya ji manzon Allah ya ce, dama abin haka ya taho. Kuma manzon Allah ya faɗi wannan a cikin hadisi, yake tasma'u wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Manzon Allah ya ce tasma'una za ku ji hadisi, wa yusma'u minkum a ji a gurinku, wa yusma'u mimman yasma'u minkum sannan a ji a gurin wanda ya ji da gurin ku, shine isnadi. Da haka isnadi tun farko akwai shi, ba wai za a kirkira ba. Wala Allah yana so ya dauko maganar Muhammad ibn Sirin, kila ita yake so ya dauko, to amma ba haka magana take nufi ba. Muhammad ibn Sirin abinda yake cewa lam yakunu yasaluna an isnad, su sahabbai a zamanin su ba sa tambayar sanadi, ba wai cewa ba sanadi ba, ba sa tambaya. Ma'ana da sahabi ya zo ya ce sahabin shi manzo Allah ya ce kaza shikenan, baya tsayawa ya ce kai waye, ya ma kai waye, kun ga ba ya ce ba sanadi bane. Yace fadan ma waqa'atil fitna, da fitina ta shigo, wanda malamai sun ta tattauna wace fitina yake nufi. Da fitina ta zo aka samu masu manzo Allah ƙarya, aka samu yan bid'a sai suka ce sammu lana rijalahu da haka da mutum ya zama daji sai ya ce waye da ya maka kaga ashe akwai sanadin kenan waye da ya maka wane ne shi kuma waye bayun zaru ila ahli sunna fayu'khadhu hadithu sai aka kalli ahli sunna aka karba hadisin su wayun zaru ila ahli bid'ah fayuraddu ahadithu sai aga yan bid'ah kuma ba za a karba ba kaga akwai sanadin kenan sannan daga cikin shirman shi da yayi wai cewa wai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba a rubuta ta ba sai bayan shekara 100 da wafatin manzon Allah are yake cewa Abubakar ya kuma manzon Allah ya kaura ba a rubuta ba sai jina Abubakar ya kaura ba a rubuta ba sai jina Umar ya kaura ba a rubuta ba sai jina Usman sai jina Ali sannan Muawiya sannan Al-Hasan duk waɗannan sun kaura Yazid duk sun kaura sai zamanin Umar bin Abdul Aziz ƙarshen daula Umayya farko-farkon daula Abbasiyya haka yi fada wannan kuskure ne Umar bin Abdul Aziz bayan shi ma daula Umayya ta yi shekara 30 da wani abu domin bata fada ba sai shekara ta 130 da wani abu daula Umayya ta fadi shi kuma ya rayu tsakanin shekara 100 da wani abu sannan kuma magana cewa ba a rubuta sunna ba sai bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallama da shekara 100 wannan kuskure ne kuskure ne manzo Allah tun yana raye ake rubuta sunna ga hadisin Abu Sa'id al-Khudri cikin Sahih Muslim manzo Allah ya ce duk wanda ya rubuta wani abu ba hadisi ba ya goge me yake nuna maka ana rubutawa shi yasa yake a goge daga baya ko manzo Allah ya izini a rubuta din da yace hajjin banka ban kwana yayi kutuba sai wani mutum Abu Sha ya zo ce ya Rasulullah kutuba ta yi yawa a gare ni a rubuta mun sai manzo Allah ya ce uktubu li abi shahi ku rubuta wa abi sha me yake nuna ana rubuta hadisi dake cikin musnad na Abdullahi bin Amr bin al-As lokacin da Quraisha suka ce mun ga kana rubuta duk abin da manzo Allah ya faɗa baka ganin mutum ne shi yana daidai yana kuskure sai Abdullahi bin Amr bin al-As ya samu manzo Allah ya ce ya Rasulullah ga abin da Quraisha wa suke faɗa sai manzo Allah ya ce uktub ka rubuta duk abin da na faɗa ka rubuta fa wallazi ba'athani bil haqq na rantsi da wanda ya aiko ni da gaskiya ba abin da ke fitowa daga bakina wannan sai gaskiya Allah da ba ya ce rubuta ba to duk wannan ba dalilai bane sannan ya koma cikin taqayyudul ilmi littafi ne na al-Khatib al-Baghdadi yayin shi ne ma kan rubuta ilimi ya ka misalai ne yadda sahabbai suke rubutawa junan su hadisan manzo Allah su aika musu su rubuta su aika musu ya ka misalai ne yadda tabi'ai almajiran sahabbai suke rubuta hadisan manzo Allah su aika musu me yake so ya ce ya karanta ne bai gane ba shi abin da yake so ya ce tadwini dawwana sunna da irin wannan babi a littafi guda babi shine aka fara a zamanin Umar bin Abdul Aziz shine aka fara to shi sai ya dauka kalmar tadwin din tana nufin ai gaba ɗaya rubuta amma ba a rubuta ba sai zamanin sai da man sai ban shekara ɗaya shi kuma tadwini abin da ake magana tadwinin ta a tattara sunna a littafi guda a takaddu a babubbuka to wannan shine aka fara zamanin Umar bin Abdul Aziz awwalu jami'ul hadisi wal asar ibn shihab bin amir lahu umar abinda imamu suyuti yake fada to kaga wannan ana maganar abinda ya shafi dawwana ta a guri guda amma rubuta daidai kun sunna tun zamanin manzo Allah yake kuma sahabbai sun yi sannan almajiransu sun yi sai yace wai aje a duba littafin as-sunna qabla at-tadwin wai in an duba littafin as-sunna qabla at-tadwin in ka karanta littafin wallahi sai an ce maka ga hadisi kana gu miskin wallahi bai karanta littafin ba shi mai littafin as-sunna qabla at-tadwin ka je ka sauke shi yana nan cikin internet da ka rubuta as-sunna qabla at-tadwin na Muhammad Ajjaj al-Khatib zaka ga littafin a muqaddimar littafin ma daga cikin dalilan da yasa rubuta littafin raddi ga irin waɗannan ba su sunna ba a rubuta ta ba sai bayan wannan shekaru ma'ana raddi ga maganganun su yasa ba ya rubuta littafin to shi gurin qabla tadwin din ya kalla ya faɗa a muqaddima ya ce tadwini abinda nake nufi da tadwini a muqaddimar littafin ya ce abinda nake nufi da tadwini shine dawwana sunna akan babuka da tattara ta guri daya a bisa tsari na littafi yace to wannan ne qabla tadwin kuma iya karanta littafin sai ne dauko a sunna tun daga zamanin sahabbai yadda sahabbai suka kiyaye sunna ya ka tabi'ai ya ka almajiran har yazo zamanin da aka fara tadwini sai Imam Malik sarhu da wadda suwaye to shi da yake kila sunan littafin yashi kila shi yayi ana fada ko gani yayi wai yana cewa in ka karanta littafin sai an ce ga hadisi kana ku shi kuma mai littafin ya rubuta ne dan ya ba sunna kariya da cewa sunnan manzon Allah dawwanan nace ana rubuta tun zamanin manzon Allah yana dare to irin waɗannan mafatan haka za su yi ta tashi buha wai ba mai wannan maganganun wallahi maganganuwe na mintina kaza amma da na zauna na fara bi gaba gaba kusan sai na hakura na kasa bima saboda duk inda yake kalma ɗaya biyu ku sai ya yi shi duk inda kuma yana magana wai shi ma da man hadisi wai shi yana da rawanin hadisi akan shi
kowa yana da mai rawanin shi
kuma yana irin wannan shirme mas'alar da ake tattaunawa akai ta qat'iyyu thubuti da zanniyyu dilala qat'iyyu dilala qat'iyyu thubuti mas'ala ce ta ilimi kuma ba wai shi furum da ya fito yayin magana ba cewa yayi malamai ba su fadi ta ba shi ma yadda an fadi ta amma me yake fada yana fada cewa ka'ida ce da aka yi ta sabawa abinda manzon Allah da safi suke kai har ya bada misalai ne da manzon Allah yake daidai kun mutane suka isar da sakon musulunci to mu da haka mu ma yau abinda malamai suke fada hatta masu cewa hadisul ahad yufidu dhanna har malaman da suke fadar haka sun yarda cewa za a yi aiki da hadisi kuma suna cewa hadisi da zai tabbata daga mutum daya sahabi ɗaya ya ji a gurin annabi tabi'i ɗaya ya ji a gurin shi tabi'i tabi'i ɗaya ya ji a gurin shi shi ma mai biye masa ɗaya ya ji a gurin shi har ya zo gare mu ta hanyar ɗaya inda ya tabbata suka ce to wajibi ne a yi aiki da shi duk haka malamai suke faɗa to don haka mas'ala ce ta ilimi to haka masu shubha suke musamman a wannan lokacin shi yasa kullum nake maimaita wa mutane magana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai Muhammad ibn Sirin inna hadhal ilma dinu wannan ilimi addini fanzuru an manta ku zo da dinin ku duba gurin ma za ku karɓa addini to domin me da yawa yanzu sun shiga babin karantarwa da ilmantarwa amma magana gaskiya ba su kai ba ba daidai ba ne da akwai wanda ma na gani shi ya zo ma yana kokarin ya shiga matsala amma bai ma iya faɗar kalmar ba yayi rawani da komai amma yana zururin dilala ko menene yake faɗa bai ma iya faɗar kalmar ba wanda kuma yake so shi kuma ya jawo ayan ma baya janta daidai sannan kalmar mu baya faɗar su daidai kuma duk sun shigo da niyyar su zo su faɗi ilimi a ɗauka to ilimi addini mutum ka yi takatsantsan gurin wanda zaka karba addinin ka zuwa ba zan mun kai lokacin da ummatin yazo ya zauna za mu ce sabula na rijada ku ga ya mana malaman waɗanda kuka yi karatu a gurin su dan mu san tabbata cewa abinda za ku faɗa din wannan saboda yanzu yanzu mutum kurin ya dauko ya buɗe ya ga kuma yana ta wannan yan uwa kada mu yadda a sa mana shakka cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi addinin nan in ba sunna to wallahi wani abu za ka kama da babba addini muna ganin yanzu ka kalli duk yan tsinin da suke rayuwa kakkata mana nesa ka dauko na Katsina ka dauko na Kaduna ka dauko na Kano wallahi ka bi su kai kanka in ka bi su a hankali sai ka ga bankaura suke wannan yace adadin sallah ga inda ya samu ta wannan yace a shi adadin sallah ga inda wannan yace shi sallah ma ga inda yake wance yace ga za ga kowa da yadda yake wance an mai tambaya adadin sallah yace eh sun samu adadin rakoyin sallah 17 ai Allah yayi umarni waqimus salat so 17 a cikin alqur'ani da haka daga nan suka gane raka kai tunda kake a duniya ka taba jin an fassara aqimus salat da cewa raka'a ake ne wani irin larabci ne kuma mai wannan fa shi yake maganar kada a yi riko da hadisi amma shi a riko da tafsiri da haka yana yin sallah kamar yadda muke yi ina dalili ya tabi wancan bankaura lokacin da an samu nan ce me yasa kuke yin sallah raka'a biyu raka'a uku sai shi Allah ya ce ja'ilul mala'ikati masna ko uli ajni hatim masna wa thalatha wa ruba sai ya dauko abinda ake magana kan malaikuci su ne rakoyin sallah duk in ka bi addinin za ka bankaura ba za su taba haduwa kan abu ɗaya ba domin me abinda zai feta su ya dora su din sun guje masa magana kuma mu ce ta bi Bukhari ko Muslim yana da ko hadisi yana cewa a bashi amsa in sun isa ai tantana an baka amsa Bukhari da Muslim shekara sama da shekara dubu aka rubuta su duk wani hadisi da za ka gani a ciki ka dauko ka bada ka koma malamai sun yi sharhi sun bada sun faɗi me yake nufi sun faɗi abinda yadda yake nufi kai ne dai ko ka kiyarta ko baka karanta ba ko baka gane ba amma ba wani sabon abu da za ka zo da shi kuma galiban ma sai ka ji sai ya ƙara wata kalma ta shigo wanda babu ita a cikin nassin hadisin sannan ya gina kuma tambaya a kanta don haka in aka raba mu da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to ba abinda mutum zai kama ko bai kubuta alqur'ani hammalun nizuju yana daukan fuskoki daban-daban shi sa duk wani mabannaci wanda yake raba kanshi da musulunci sai ya rike ce ya rike Qur'ani amma me yasa suke yaka sunna dan ita ce za ta wari za ta fidda in ka ce ka rike Qur'ani ka karanto aya sai a ce to aya ta saba hadisi ma'ana tafsirin ka na ayar ya saba wa hadisi da haka tafsirin ka na ayar ba daidai bane kai ne baka fahimta ba tafsirin ka na ayar ba daidai bane saboda ga hadisi ya ce kaza ga wani ya ce kaza to wannan abinda ake musu yasa to bari su yaki sunna da mutiya za su yaki sunna din shi da ke irin wannan balkaura to dan haka duk inda dan bid'a yake da shubha yake cin mutane kamar yanzu yadda muke gani anan shubha ya kawo masa shi kuma Allah yake make shi ya tabbatar da shi akan addinin musulunci dan haka bai karba ba fa'ida ta karshe a cikin waɗannan ayoyi makiyinka zai iya zama tare da kai kamar yanzu wannan qarin tayi ina da qarin wanda muke tare dan haka sai mutun ya zama yana kullun yana duba yana dora abinda nashi abinda yake daidai kada mutun ya dauka cewa shi dan da ya rabe shi ba zai iya batar da shi ba gashi nan yana tare da shi amma kuma yana kokarin kullun ya batar da shi kuma da wannan ne malami suke magana wajabtin disantar abokan banza to mun kullun za su ta kokarin su ga sun batar da mutum kamar yadda wannan mutum yayi kokari ya ga ya batar da abokin shi ubangiji Allah ya shiryar da mu ya nuna mana tafarki madaidaici ya ba mu ikon bi ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata Allah madaukakin sarki ya amsa abubuwan da muke na ibada Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah madaukakin sarki ka ji kan magabatan mu Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk